أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا شاهد غوتان شعبان وتانا تقص أجير وطن مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 muna cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatunmu da ya gabata mun shiga cikin Babul Ghusl wa Hukmul Junub. Mun tsaya bisa kan hadisi na 123 ko زامت عشي بسكان حديثي نتلري دي إشرين دهود إن شاء الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. دق علي يردن الله تتبت أغريش يتي منزا الله إرادة أمن شان الله ستبت أغريش يا كسن چه ينا كرن تامم القرآن متكر بي كسن چه ينا دجان بابا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصاحب ابن حبان. Al-Khamsa suka rawaito shi wannan lafazin Tirmidhi ne kuma ya ce hadisi hasan ne, Ibn Hibban ya inganta shi. Wannan hadisin na Ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kana tadullu alal istimrariya, ya nuna kenan haka yake dindindin. Yuqri'una al-Qur'ani, yana karanta mana al-Qur'ani, cike akwai nuna matsayin sahabbai a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan sahabbai suna da daraja saboda almajiran Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam, shi yake koyar da su alqur'ani, yana karanta musu da kanshi. Sannan cike akwai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana lizumta karatun alqur'ani a cikin kowanne lokuta. Sai ya ce malam ya kunjunuban, matakar bai kasance yana da janaba ba. Kenan sai ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya karanta alqur'ani idan yana da janaba. Kenan ba a yarda ba mai janaba ya dora karanta alqur'ani da sauran hukunce abinda ya shahi shiga masallaci ya zauna da dawabi da makamantansu. Wannan hadisan abinda ya karantar da mu kenan, mutumin da yake da janaba ba zai karanta alqur'ani ba. Sannan cikin hadisin kamar yadda muka ambata akwai nuna matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kasantowarsu almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa wato ya kamata mutum idan zai nemi ilimi to ya je wajen ma'abutan ilimi ya nema, tunda sahabbai suna dauko karatun alqur'ani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ba daidai bane wanda zai nemi ilimi ya tsaya yana koyon shi ga salula. Rawal khamsa, wato al-khamsa suka rawaito shi. ثم الخمسة سوني أصحاب السنن الأربعة دا إمام أحمد، وهذا لفظ الترمذي وأن اللفظ دا أكاكاو نترمذيني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. منذ أن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذن أينكو يجيما إيالنشي ثم أراد أن يعود سنن ينهى تيك أركوما و فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا تُوَيَّ الْوَلَّا تَكَانٍ سُوُدُوءًا عَلْوَلَا. رواه مسلم، مسلم يرى ويتوشي. زاد الحاكم حاكم يقارا فإنه أنشط للعود لليشي زيهن شائي أوجن كوماوا. وانا حديث ان أبو سعيد الخدري يبدا الله تتبت أغريشي منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي إدن أينكو يجيما أهلنش، يعني إدن أينكو يجيما إيالنش يتارا دسو ثم أراد أن يعود sannan yin nuha ci kuma ya sake komawa karo na biyu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiryar da al'umma zuwa ga wani ladabi na musulunci, shine cewa falyatawadda bainahuma wudu'an, ya alwala tsakanin su, inan tsakanin zuwan shi na farko da na biyu tsakiyar wannan to ya alwala, saboda alwala tana sauƙaƙa janaba kamar yanda aka so mai janaba yayi alwala kamin yayi kwana go. To kamar yanda hadisi ya nuna cewa idan mutum yana da janaba to yayi alwala kamin yayi kwana, kar ya kwanta haka nan ba tare da yayi alwala ba. Kenan wannan hadisin ya nuna mana mai janaba yana da halaye uku a gun kwana. Hali na farko shine mai janaba yana iya yin wanka kamin yayi kwana, wannan shine mahihicin hali. An yi son wanda yake da janaba tabbatar da yayi wankan janaba sannan yayi kwana, wannan shine al-akmal. Hali na biyu wanda yake bi mashi shine yayi alwala kenan in yayi alwala yanzu ya rage majanabar karhi domin duk wanda yake da janaba to yana da rishin tsarkin shi guda biyu akwai rishin tsarki na bangaren wato karami akwai babba to karami shi da yayi alwala shikenan go babba shi kuma sai yayi wankan janaba to shi yasa in yayi wancan kenan ya dan rage majanabar karhi sai mataki na uku shine yayi kwancin shi haka nan ba alwala ba wankan janaba wannan kuma babu wata matsala babu wata illa ya halatta a shari'ar musulunci idan mai janaba bai yi alwala ba kuma bai yi dukkanin ukun nan sun halitta kenan babu wani wanda yake haramun ko yake saban Allah ko yake mutun ya janyo ma kanshi mugun abu kamar yanda wasu malamai suke kokarin su nuna a in ka kwanta ba da janaba ba ai kai wani irin bakin jahili ma ne akwai bala'i akwai mugun abu akwai jarawa da za ta kama wannan dizance ne ya halatta dukkanin ukun shari'ar musulunci ta yarda ka iya kwantawa kana da janaba bayan kayi wankan janaba shine mahihici kuma shine mahicika mahi kammala na biyu ka iya kwantawa bayan kayi alwala wannan ya halatta kai daidai na uku ka iya kwantawa ba wankan janaba ba alwala kai kwancin ka kalau kai zikiri in zaka kwana ya halatta haka tashi kuma daren baka saba ma Allah ba baka saba ma kowa ba sai dai kai wanda bata madadi ba sun yaje bayanin da zai wa an abi sa'id shine na karanta ko kenan manzon Allah ya faɗi illa cikin hadisi menene illa shine yin alwallan nan yafi sanya nishadi gare shi wajen komawa kuma nan cikin fa akwai karatun likitanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata domin cewa an shatul al'auda harakan likitanci ne ko to wanda zurhu bincike sai ya gano nishadin wadal arba'ati an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an wa huwa ma'lulun da aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta a riwaya arba'a tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwana alhali yana da janaba ba tare da ya taba ruwa ba wa huwa kuma shi hadisin nan ma'lulun yana da illa nisa hadisi yake da illa domin riwaya abu ishaq as-subai ce abu ishaq as-subai sun ce wannan wato idan yazo a cikin riwaya to tana samun matsala saboda hakan ne hadisin ya zama ma'lul yana da illa bai inganta ba amma abinda hadisin yake nuna wa to wannan ya halatta abinda muka ambata ko na cewa mutum mai janaba ya iya kwantawa ba tare da ya taba ruwa ba nan babu wani taba ruwa ba alwala ba wankan janaba kawai ya kwanta haka nan ba tare da ya taba ruwa ba wannan babu matsala babu lahi wa ana aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai yin wankan janaba yabda ufa yaghsil yadai yana fara wanke hannayen shi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan ya duma ya zuba da hannun shi na dama ya zuba akan hannun shi na hagu fa yaghsilu farjahu ya wanke farjin shi thumma yatawadda'u sannan ya alwala thumma ya'khudhu al-ma'a sannan ya doki ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri ya shigar da yatsin shi cikin wato asalin gashin shi thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat sannan ya maka ruwa bisa kan shi makawa uku thumma afada ala sa'iri jasadihi sannan ya karara ma sauran jikin shi ruwa thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kawahuwan shi bi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafz amma wannan lafazin da aka ambata li muslimin na muslimi ne walahuma bukhari da muslim suna da min hadisi maimuna ta hadisin maimuna thumma afraga ala farjihi sannan ya kwararo ruwa akan farjin shi wa ghasalahu ya wanke shi bishimalihi da hannun shi na hagu thumma daraba biha al-ard sannan ya buge kasa da hannun hagun din wa fi riwaya a cikin wata riwaya fa masaha bit turab sai ya shafe shi da kasa wa fi akhirihi a karshen shi thumma ataituhu bil mindil sannan nazo masa da dan kyalle farar da huya mayar da shi wa fihi waja'ala yanfudu al-ma'a bi yadi yadura sharshi ruwa da hannun shi wannan hadisin na Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta cikin shi akwai karantar da mu sifar wankan janaba a aikace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da rarrabe zance dalla dalla a ciki yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wankan shi na janaba insha Aisha tace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance izaghta sala min aljanabati idan zai yin wankan janaba yabda'u fa yaghsilu yadai yana fara wanke hannayen shi wannan shine abu na farko wanda yake fara ya wanke tafuffukan hannayen shi zuwa zuwa ko uku. To wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan zai yi wankan janaba, haka yake idan zai yi alwala. Mun karanta can baya cewa ko bayan tashi daga kwana ma an so musulmi, wasu ma sun ce wajibi ne musulmi in ya tashi daga kwana ya wanke hannuwan shi irin haka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara aiki na farko da yake fara wajen wankan janaba shine wanke wato hannuwan shi. Thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Kaji aiki na biyu a cikin wankan janaba, ya karkato da hannun shi na dama, ya karkato ruwa akan hannun shi na hagun sai ya wanke farjin shi. Kenan wani hannu yake karkato ma ruwan? Hannun hagun. In ya karkato mai kenan sai dora zubawa yana wanke farjin shi. Wannan ciki akwai nuna cewa an so mutumin da zai yi wankan janaba ya fara yin istinja'i ko kama ruwa, ya fara kama ruwa, domin saboda ba a alwala ba tare da an kama ruwa ba. Duk mutumin da alwallan shi ta warwale dalilin bawali ko ga'ibi, to dole sai ya kama ruwa ko? Akwai buƙatar kama ruwa wajen alwala, amma kuma ba dole bane sai akwai buƙatar haka nan. Shine lokacin da mutum ya zamanto yana buƙatar yayi bawali ko makamancin shi, to dole sai ya fara da kama ruwa. Kuma duk mutumin da alwalin shi ta warwale haka nan ne, ba sai mai janaba ba. Amma duk lokacin da mutum ya so saki alwala saboda fitar iska, to wannan ba sai ya je ya kama ruwa ba ko? Ba sai ya kama ruwa ba, don akwai wanda suke cewa dole ne ma in za a alwala sai an fara da kama ruwa. To kama ruwa ga wanda ta kama gare shi ne zai kama ruwa, wanda kama ruwa bai kama shi ba dole bane. Yanzu duk wanda ya zamana duk in ya saki iska sai ya je ya kama ruwa, kaga ai ya zo da wata bid'a ko? Ya zama dan bid'a inda ya zamana duk sakin iska yana da kama ruwa, wannan ba a san shi ba sai ga wannan shehu. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo wankan janaba bayan wanke hannuwan shi, abu na biyu da yake yi shine al-istinja, shine ya kama ruwa ya wanke wato farjin shi. Abu na uku, thumma yatawadda'u, sannan yayi alwala. To kaji aiki na uku da ake wajen wankan janaba shine alwala, irin yanda ake alwala ta sallah. Thumma ya'khudhu al-ma'. Abu na hudu shine sannan ya ɗebo ruwa. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri, sai ya shigar da yatsin shi a can cikin ƙasan gashi. Kenan idan ya ɗebo ruwa sai ya sanya yatsin shi daga can ƙasan gashin kanshi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashin kai mai tarin yawa, kuma yana tsarkake shi, yana tsabtace shi, yana kula da shi. Don haka duk mutumin da ba zai iya tsabtace gashin shi ba, bai halatta ba gare shi ya tara gashin kai ya bar shi cunkus da dauda. Amma duk mutumin da yake iya kula da shi, yana iya ɗawainiya da shi, ya dora shafa mai abubuwan da yake so a shafa mai, ya dora shaci shi, yana kulawa da shi, wannan babu matsala. Idan ya buƙaci barin gashin kanshi, ko da ka irin gashin mu ne gare shi ba wani laifi bane ba, ba dole sai irin na Larabawa ba, ko kuma irin na sauran wato jafata ko harawata. Yana iya barin gashin shi ya taru, amma sharadi shine ya zamo yana da kokarin kula da shi da kokarin tsabtace shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wato yatsin shi can kasan gashin kanshi. Kenan wannan shine abu na nawa, shine abu na uku ko na hudu ne na gani. Thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'r. Kenan na biyar, thumma hafana ala ra'sihi thalath hafanat. Sannan ya zuba ma kanshi ruwa zubawa uku. Hafana, hafan a larabci ma'anan shi shine mutum ya ciko hannuwan shi, bayan ya game hannuwan shi haka suna bude, ya ɗebo ruwa ya ciko sai ya zuba, shine hafana guda daya. In ya ƙara ya zama hafana biyu, in ya ƙara ya zama hafana uku. To salasa hafanat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan, ya ciko hannuwan shi da ruwa haka ya zuba a saman wato kanshi iba uku. To kenan wannan shine abu na biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen wankan janaba. Kenan yana wanke kanshi da zubawa guda uku. Sai abu na shidda, thumma afada ala sa'iri jasadihi. Sannan sai ya kwarara ruwa akan sauran jikin shi gaba daya. Kenan bayan ya gama wanke kanshi sau uku, daga nan sai ya zuba ruwa ga sauran jikin shi, kuma yana farawa al'adance ga tsage na dama, sannan ga tsage na hagu. Thumma ghasala rijlaihi, sannan sai ya wanke ƙawahuwan shi. To kaga na wurin da aka ce thumma afada ala sa'iri jasadihi, sannan ya kwarara ma sauran jikin shi ruwa, nan yana daukar huska biyu. Wataƙila kwarara ma sauran jikin shi ruwa sau uku ko? Ko kuma yana kwararawa kawai ba sau uku ba, kawai sau guda. To kowane mutum ya yi ayyayi, babu wanda ya ce in kai sau guda bai yi ba ko in kai sau uku bai yi ba. Duk kowane kai ya yi, sai dai in kai sau ɗaya ka kwarara ma jikinka ruwa gaba ɗaya sau ɗaya, to idan akwai wurin da bai samu ruwa ba yanzu ya zama dole sai ka ƙara ko amma in duka ka iya game jikinka da ruwa to ƙarin wannan mustahabbi ne ba dole bane summa gasala rijlaihi sannan sai ya wanke ƙawahuwan shi guda biyu muttafaqun alayhi to anan ma wajen wanke ƙawahuwa biyu akwai tambaya shin lokacin da ya alwala waccan da aka gayya alwala ya fara da ita ko ya wanke ƙawahuwan shi ko bai wanke ba ai cikin alwala ba a ce ba banda ƙawahuwa ko wanci kuma kowa aka ce ma kai alwala dole sai ya wanke ƙawahuwa aka ce kai alwala kai baka wanke ƙawahuwa baka tashi ya kenan bata yi ba kenan alwala ta ka dan haka dole sai ka wanke ƙawahuwa to kenan can harko wajen alwala ya wanke ƙawahuwa kuma sannan ƙarshe da yazo wajen wanka ya wanke ƙawahuwa haka yayi koko barin ƙawahuwa ya bai wanke su ba sai daga ƙarshe sannan ya wanke su to wa duka hadisin yana iya daukar hakan yana iya daukar cewa tun wajen alwala ya wanke ƙawahuwan shi kuma da yazo wajen wanka ya ƙara wankewa yana iya daukar cewa da yazo alwala barin ƙawahuwan shi sai daga baya sai ya wanke su to duka biyan ko wani mutum yayi yayi babu wanda a duniya yace in kai ɗaya cikin biyan nan alwallan ka bata yi ba kenan duka idan ka zo wato tun wajen alwala ka wanke ƙawahuwan ka yayi ka zo wajen wankan shi ma ka ƙara wankewa yayi idan ka ki wanke su wajen alwala sai wajen wanka ka wanke su yayi idan ka wanke su wajen alwala ka ɗaya da ka zo wajen wanka baka ƙara biyawa ta kansu ba yayi kenan duka babu matsala kowane mutum ne in tun farko wajen fara alwalan shi ya fara da wanke ƙawahuwan shi kuma daga nan bai ƙara wanke su ba a wankan shi na janaba duka yayi wannan kenan shine sifar wankan janaba a aikace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wallafa li muslim wannan lafazin da aka ambata na muslim ne bukhari ya rawaito kwatankwacin shi walahuma min hadisi maimuna hadisin maimuna da bukhari da muslim duka suka rawaito summa afraga ala farjihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkato ruwa ya wanke al'auran shi wa ghasalahu bi shimali ya wanke shi da hannun shi na hagu summa daraba biha al'ard sannan sai ya buga kasa da hannun hagun din kenan ya goge shi ko ya goge wannan hannun tunda ya wanke al'aura da shi kenan akwai ya tabo kazamta ko dan haka sai ya goge shi da kasa wa fi riwaya a wata riwaya fa masahaha bi turab sai ya shafe hannun da kasa kenan ya goge shi ga kasa wa fi akhirihi a can karshen hadisin summa ataituhu bil mindil sannan nazo mai da wani kyalle wani dan sarbeji farar da hutse ya mayar da shi kenan yace ba ya da bukatun shi wa fihi a cikin hadisin waja ala yanfudul ma'a biyadihi sai ya dora sharce ruwa da hannun shi kenan hadisin ya nuna mana cewa idan mutun yayi wankan janaba ba a so ya sanya wani kyalle bai shashahi ruwan jikin shi ko wani kyalle ko makamanci shi an so ka bar ruwan shi ta farara Allah yana san ganin wannan ruwan suna da rara a ga fatar jikinka saboda ruwan ibada ne ba na wanka bane na tsafta idan wanka ne kai na tsafta ko na shan iska duk abin da kake so ka sha ka shashahe jikinka babu matsala amma idan kai alwala ko kai wankan janaba to ba a so ka sanya kyalle ba ka shashahe ruwa daga jikinka an so ka bar wannan ruwa in ma kana buƙatar dole sai ka shi yarhi ruwan to sa hannunka ka dore sharciwa da su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisin akwai karatuttuka da yawa a cikin shi daga cikin karatuttukan da ke cikin shi akwai karantar da mu yanda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke mai hidima har wajen wanka kama mai suke ko dan haka da mace ta zama ita a jibige ce cikin gida ba ta kama ma mijinta ba ta mai hidima kawai wato hajiya ta rumbuɗa ce in ta zo ta mije kahuwa cikin gida sai yanda Allah yi sai dai ta dora ba da order daga nan zaune to akwai matsala ba haka ake son matan musulmi ba wannan matan yahudawa ne ke haka nan an so ki tashi ki hwahwaka ki babbaka ki kokarin yi wa mijinki hidima ko da mijinki ya dauke maka dawaine ayyukan cikin gida akwai me yi to ke ki do akwai abubuwan da ke ce ya dace su yanzu ko ruwa za a ba mijinki ka bar dan aiki ya mika mai abin kyauta ba kuma ya nuna ke ba mata bace ba hajiya ta jibu gauce cikin gida dan haka motsawa ake ba runtumewa ake ba a yi zaune waje guda kenan yin hidima ga miji wannan aikin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan zaka bibi hadisan da suka zo akan haka suna da yawa sun isa a yi littafi da su a karantar da mutane yanda ake hidima ga miji to dibo anan in ka lura ba zancen kai ruwa ba ko zancen wani ba hatta kyallen da zai sharce ruwa ko da su haga ya gama ita ta zo da kyallen ta kawo mai ko wanda zai sharce ruwa sai nuna mata abe da bukatan kyallen nan ba zai yi amfani da shi ba saboda wannan ruwan ibada cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa wato an so wanda zai yi wankan janaba ya fara da tsarki kenan shine dahara go kama ruwa idan wankan ma gaba daya dahara ne amma kama ruwa ake ne ya fara kama ruwa shi yasa wasu suke cewa kai dogon tsarki shine duk inda datti ya taba mutun ya kokari ya wanki wato abu na gaba cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa an so mutun ya fara da gaban alwala a lokacin da zai yi wankan janaba ko kuma ya fara da alwala gaba daya go tun da gaban nan na alwala bayan ka wanke su a wajen alwala kuma in ka zo wajen wanka kuma zaka biyo ta kansu to in wankan alwala ya taba wani wuri wankan bai taba ba babu matsala kenan koda daya cikin su ko zamana cikin gaban alwala ka bar lum'a amma da ka zo wajen wankan sai ka biya da ita ba laifi ko kuma wajen alwallan wajen wankan naka wato kina a takaice dai dai yana iya mamaye gurbin daya daga cikin karatukan dake da kai wato cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa a wankan janaba an so mutum yayi kokarin wato tsatsefe gashin kanshi kenan ya sanya yatsin shi can kalkashin gashin kanshi tabbatar da ruwa ya sabka a can kalkashin gashin kai kamar yanda aka so mutum ya bibiye jikin shi gaba daya duk wani kware da ke cikin jikin shi ko wani lungu ko wata maka ko wata tausa duk ya zamanta ya tabbatar da ya kai ruwa a cikin jikin shi dan in bai haka ba to wankan janaban shi akwai na kasu ciki wa an ummi salama radiyallahu anha qalat wa alaikum salam me bayanin kwalkwalar kunne ba a ai bayanin alwala ai da an ce ma akai alwala an gama da kwalkwalar kunne ko ko ba bayanin alwala ba ciki ya yi alwala da ita ma ya fara ko mutum yana iya sa sabili haka wasu suke gani saboda sun ce dama manufan gurza hannun na kasa musamman ma yanzu irin makewayen nan mu da babu ma kasai ko mutum ya ce sai dai kasai zai sa kaga sai dai dauri madan kwano ya cika ya shiga da shi dan haka yanzu mutum yana iya sa sabili madadin wannan kasai da ake gogawa tunda babban manufan goga kasan shine mi a tsabtace hannun wanda ya tabo najasa wanda a cikin ladubba ko da mutum shiga bandaki yayin bayan gari to kasa zai sa ya goggoge ko to yanzu kuma kaga cikin bandakuna sai ka tarda sabili maki akwai ko duk da wasu tsantsanin sabulin suke irin wannan gane yake kowa zo ya goga kuma shi ma zo ya ƙara gogawa su sabili ne wankewa yake shi don haka mutum idan yayi amfani da sabili babu matsala in kuma kasa kake so kawai ko bayan ka hoto sai ka ƙara gogawa ko kuma ka shiga da ita ka wanka wa an ummi saboda ana kallon illa ne malamai sun ce al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adman hukunci yana kewayawa tare da illan shi me illan da yasa manzo Allah ya goga hannun shi kasa madan ya hudda najasan nan ba to tunda sabili yana hudda ta kuma me yake sai ka sha azaba ka goga kasa wa an ummi salma radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah daga ummu salma yardan Allah ta tabbata a gare ta tace nace ya ma'aikin Allah inni imra'atun ashuddu sha'ara ra'si lalle ni mace ce wanda nake dunkule gashin kaina tana nihin ni mace ce wanda nake kitso shine dunkule gashin kan ko ma'ana tana dunkule shi tana kitso kamar yadda wata riwaya ta zo karratan nuna cewa tana sanya shi zama dafira afa an uduhu li ghasl al janaba shin zan warware shi domin wankan janaba take tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya wal haiba haka ma sai na warware kitso na domin wankan haila qala la sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ba sai kin kwance kitso ba domin wankan janaba ko kuma wankan haila innama yakfiki ai kawai ya ishe ki an tahfi ala ra'siki talata hatayat ki zuba makanki ruwa zubawa uku rawahu muslimun ne ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin idan mun lura da shi ya nuna cewa ba sai an kwance gashin kai ba ko ba sai an warware kitso ba a wajen wankan janaba ko kuma wajen wankan haila saboda haka hadisin akwai karatuttuka da yawa a cikin shi daga cikin karatukan da zamu dauka ciki na farko hadisin ya nuna ana son musulmi wajen mas'ala ta addinin shi ya dora komawa wajen malamai yana tambaye su fasalu ahal zikr in kuntum la ta'lamun dora tambayan malamai kai tambaye jahilai domin ummu salama wa taji ta tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk jama'ar da ke zamanin duka ta tsallake su ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka in mutum ya tambaye jahilai sai su mai jahilci karatu na biyu cikin hadisin nan akwai nuna mana cewa wato su matan sahabbai koda abu ana jin nauyin shi ana jin kunyar shi indai ya shahi na fahimtar addini to ba su jin wani nauyi zuwa suke su yi tambaya kaga ga tambaya ita ma mace tana jin nauyin ta zo ta yi ta musamman ma a tun karo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ake girmama shi ake ganin haiban shi ayi mai irin wannan tambaye to amma sun san da addini ne bai dace ba musulmi ya barkance da jahilci kawai wai shi kunya yake ji har ya mutu ya tarda Allah ya shaka shi a karatu na uku cikin hadisin akwai nuna mana cewa su matan sahabbai gashin kansu yawa gare shi suna barin gashin kansu ya taru da yawa har su kai su kitso ko yanzu kaga baki da hujja a same ki baki da gashin kai ba ma ki iya yin kitso saboda gashin ta kwata-kwata bai kai a kama ba a yi kitso kin zama kamar wata arniya kin yi kolo ko kuma kamar yanda mata suke ne suna koyi da wasu tura yanzu saboda lalacewa sai ka tarar da ta mace balarabe ya ci amma wallahi ta yi kolo inna lillahi kawai ka zo ka kan tana walƙiya wai ta ji ta tarta kolo wai me yasa wai ta ga wata mawaƙiya a America ta yi haka na ko kuma ta ga ina ke ina koyi da waɗancan kasuwar goman kafiran don haka barin gashin kai dole ne ga mace haramun ne mace ta aske gashin kanta in dai ba wata larura ba ko kuma wata bukata malamai sun ce lokacin da ya halatta mace ta aske gashin ta shine lokacin larura ko lokacin bukata misalin larura shine ya zama an hashe mata kai za a mata fasuma dole sai an yi kolo wajen sannan a iya mai fasuma in dai akwai gashin nan ba a san yanda za a yi mata kaga wannan larura ne ko sai a yi kolo kuma shi ma laruran to kaddaru da kadari ha sai a yi iya kewayen da ake bukata kawai iya nan ya isa a aske iyana amma in wani ciwo ne ya same ta wanda maganin ba ya yi wa dole sai an aske duka to wannan larura ce sai a aske shi to misalin kuma bukata wanda ba larura ba ce kawai bukata ce mace ce Allah ya mata tulin gashi gashin ta yana da yawa to ita kuma miskini ya ce abincin cin ta ma take nema ba zancen ta gashi ba take to kaga wannan tunda ya mata yawa kuma ba ta iya kula da shi mayyukan da za a sau a dora shafa mai da wato sabulullukan wanke shi suna da tsada ai tsada gare su na kula da gashin nan ko ba su da tsada suna da tsada don haka kaga in ta ce sai ta yi wannan ɗawai ne ba ta iyawa to kaga ya halatta gare ta ta samu ɗan almakashi ko abin da ke gama da haka ta ɗararrage shi ta bar shi iya na talaka wanda ba zai zame mata ba ɗawainiya kenan wannan ya halatta wannan kaga bukata ce dalili shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwan shi sun dan daddace gashin kansu me yasa suka bari sai bayan rasuwan shi saboda lokacin da yake da rai sun san da lokacin babu bukatar su aske su daddace saboda mace ta bar gashi ya mata yawa wannan yana kara mata kyawu ko shi yasa akwai mazan da su sun hisan ma mace mai gashi sai ka ji mutum yana gayyana alfahari wai ya auro mace mai gashi har ga baya har ga gadan baya gashin ta wai wannan abin alfahari ne wasu maza suna son tulin gashi dan haka aka ce gashi ya ba mace yawa to shi kinnan shi ya ga mace aure yana suna gama cakawan masara don haka saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan rasuwar shi sannan suka rarrage gashin kansu ko abin da yasa suka rarrage bayan rasuwar shi saboda lokacin sun tabbatar da su babu bukatar aure gare su ko sun yi aure saboda su ne matan shi a duniya su ne matan shi a lahira kuma tun da ran shi Allah ya sabukar da aya ya haramta ma duk wani mai kwaɗayin ya aure su bayan rasuwar shi ko yace ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima baya dacewa gare ku ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya kwance yana jiran Allah ya karbi da manzon Allah ya aure matan shi Allah ya rike kofar yace ba zancan kuma ku aure matan shi bane bayan rasuwan shi har abada inna zalikum kun ga wannan abu indallahi a wajen Allah azima zunubi ne mai girman gaske mutun yace zai aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan shi amma shi kadai fa ne ba wani mai gado balle wani shehu ya ja aji ko kuma wani ya zo ya ce ke ce shi ma wai in ya rasu duk wanda ya saki ya aure matar shi kaza da kaza wallahi ba abin da zai faruwa ko ya faɗi ƙarya ce yake domin annabi ne kadai aka hudda banda shi an hudda Abubakar ba a hudda shi ba an hudda Umar to kaga karshen waliyantaka kenan da cantaka don haka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba shi ba yana cikin tausayawa ma da kula da sanin ya kamata da girmama mutum ka aure matar shi bayan ya rasu ko baka girmama shi ba ka girmama shi, ka nuna kai kana da imani, kana da kula, kana da tausayi. Bayan ya rasu kawai sai ka zo ka aure matar shi, saboda kakka barta tozarta, ka ci gaba da kulawa da ƴaƴan shi da iyalin shi. Wannan yanzu yana cikin muhimmin abu wanda ake ganin mutum ya kyauta idan yayi haka nan, bai bar matar wani ana girmama shi, gashi ya rasu ba za a bar matar shi ba ta tagayyara ko ta tozarta, ko kuma wato ahli sunna ne wanda yayi sunna hidima, ba za a barin matar shi ba ta rasa yanda za ta yi, wata kila ta je ta aure dan bid'a, ko ta je ta aure wani mawaki, ko ta je ta aure wani dan wato dan iska, duka ba ana yi haka nan ba. An sha samun haka saboda wasu ba su kula yanzu irin haka, sai mutum shahararre wanda yayi addini hidima da mutu, wallahi in matar shi ta rasa yanda za ta yi anan maradi, ba zan gaya sunan shi ba, sai kai ya je ga kamar ban kyauta mai ba. Akwai mutumin da ya aure matar wani shahararren malami bayan rasuwa, kuma shi mutumin kawai dan jarida ne, labarai yake yi da wato waƙoƙi yake sanya a gidan radio haka yake. Amma wani mashahurin malami da ya rasu kawai zo ya aure matar, saboda matar ta rasa yanda za ta yi, ƙarshe da ta samu ya zo neman auren ta, tai ta godiya ga Allah, Allah ya kawo mata miji, ta aure shi kawai. Bayan da tana gidan karatu, kullum ana dora ta akan tarbiyya da abin da ya dace, yanzu kuma cashewa za a yi ko, ina ganin ka auro wanda shi harkan shi ko a gidan radio su ne masu sa casu da cashewa, to ya kenan. Don haka wani aka ce wani ma ya rawa bare dan makadi, don haka dole za a cashe gida. To kuma ƙarshe haka ya faru, abubuwan suka canza hadda ƴaƴan nashi. To irin wannan a yanzu dai wato falala ce da kuma kyautatawa, aure matan mutumin kirki kyautata mashi ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka hana shi, yasa matan shi ba su rage gashin su ba bayan rasuwan shi, sai bayan lokacin da yake da rai, sai bayan rasuwan shi. Kamar yanda gashi na kai ga iya mace ado ne, kwalliya ne, kawace, yana ƙara maida ta cikakkiyar mace, to haka nan ne shi ma gashin gemi ga ɗan namiji, wato kwalliya ce gare shi, kuma yana ƙara nuna shi cikakken namiji ne. Amma da an kalli mutumin da ya kamata a ga gemi, aka ga haƙo a wurin, akwai matsala. Don haka ke ganin yawanci duk mutumin da za ka ga yana ƙyamar barin gashin gemi, to insha Allah sai ka tarda shi. In mutum musulmi ne, nake ne sai ka tarda musuluncin nan bai dame shi ba, shi kawai dan duniya ne, dan ya gwangwaje. In kuma ya ce shi malami ne, kuma yana da alaka da karatu, to insha Allah sai ka tarda fasikin mutum, ko a malamtai shi dan iska ne, bai damu ba da ya bi dokokin Allah ko ya bi su. Amma yawanci wannan bai da alaka da bid'a ko sunna, a duk musulmin kirki wanda yake aiki da musulunci zai bar gemin shi. Amma kaga malami da kolo, to insha Allah ga kolo ga haba, to wannan malamin, wannan malamin wanda ya buga kolo ga haban shi, to ka bibiyi rayuwar shi sai ka tarda cewa ba mutumin kirki bane. Akwai tawaya, domin aske gemi fasikanci ne, ka ba ira, ka ba ira shi, kuma inda kana aikata shi, shi kuma zunubi, babban zunubi, ka maida shi ba komi ba, kai ka kace ƙarshe haushin wanda ya bari ma kake ji. Dama ai haka za a aikata, ai duk dan iska ya so a ce kowa ya zama dan iska saboda a bar zargin shi, ko ba haka nan bane? Amma ya zamana ɗan iska yana gana akwai mutanen kwarai, ba dole ya ɗora hararansa ba, da in ya zo wajensu ya mammace huskan shi, saboda ya wuce shi ko ba su ce mai komi ba, ji yake tsantsane shi, kuma da gaske ne. Duk inda mutumin banza yake wanda ya abu na rashin kyautatawa, ba sai ka mai magana ba, zai ji ya tsargo ya tsani kanshi. In ka zo ka tara mutane kana kaza ba kyau, ba zai fara damuwa, wanda bai aikata ba ko, sai dai shi yana. Don haka dai a takaice, daga cikin karatukan da ke da kwai cikin wannan hadisin shine cewa wajen wankan janaba bai zama cilis ba mace sai ta warware gashin kanta, ta kwance kitsanta dan za ta yi wankan janaba. Wannan kuma babu matsala, malamai sun yadda da haka na fiqhu. Inda ke da kwai sabani shine wajen wankan haila, shin mace idan za ta yi wankan haila za ta kwance kitsanta ko ba za ta kwance ba? To wannan akwai sabani wajen malamai na fiqhu, wasu suna ganin sai ta kwance shi, wasu suna ganin ba za ta kwance ba. Akwai maganganu guda uku. Magana ta farko shine malaman da suka ce ai din mace in za ta yi wankan haila sai ta kwance kitsanta, dole duk in za ta yi wankan haila sai ta kwance kitsanta, suka ce domin haila ai wata wata ne, kuma dama ya dace a ce musulma duk wata ta sake kitso ku, musamman ma in mace aure ce, a ce ki bar gashin ki baki kitso ba har wata uku ko wata hudu, ai sai dan kare ya zama abu guda. Aka ce don haka ya dace dama duk wata wata a ce. To nan abinda suka mance, tana yiwa wani dalili yasa ta yi kitso sabo, kai tsaye kuma a buƙaci wankan wankan haila shi ma sai ta kwance shi. Dan haka wannan dai fatawa ta malaman Malikiya ce da kuma wato malaman mazhabar malaman Hanabila. Hanabila da Malikiya su suke da wannan fatawan cewa dole duk in za ta yi wankan haila sai ta kwance gashin kanta. Fatawa ta biyu shine cewa mace ba za ta kwance gashin kanta ba idan za ta yi wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki. Kenan su wancan masu fatawai ta farko suka ce da wankan haila da wankan biki dole sai ta kwance gashin kanta, amma wankan janaba sun ce ba komi. Me yasa suka bambance? Suka ce saboda shi wanga yana maimaituwa kullum, shi kuma wanga sai lokaci zuwa lokaci, don haka babu matsala ta kwance. To su kuma wannan malaman na Hanafiya da malaman Shafi'iyya su ne suka yi fatawan cewa ba za ta kwance gashin kanta ba, mace ba sai ta kwance kitsanta ba dan za ta yi wankan janaba ko za ta yi wankan haila ko za ta yi wankan biki. Suka ce kawai babu wajabcin ta kwance, dalili shine wancan hadisi. To su wancan nasaba ba mu ga dalili ba, me suka dogara gare shi da suka ce sai ta kwance? Sun dogara akan wani hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta je ta kwance kitsanta da za ta yi wankan haila. Amma malamai sun masa martani sun ce wannan hadisin baya nuna saboda wankan haila ne, domin ba a taba samun yanzu Allah ya umarni a kwance gashi ba saboda wankan haila sai wannan lokacin, shi kuma saboda wankan wato tsarki na ta shiga cikin ihrami za ta yi aikin hajji ne ko shin aikin hajji ne? Dan haka saboda aikin hajjin da za ta yi ne manzon Allah ya ce ta kwance gashin kanta ta kwance kitsanta. To su sai suka dauka suka ce, sannan cikin nassin hadisin makarara yana nuna wannan kwance gashin kan dan aikin hajji ne, ihrami na aikin hajji ba dan wankan haila ba, domin cikin hadisin akwai nuna cewa har bayan ta yi wankan kuma hailar ba ta kare ba. Amma manzon Allah ya ce mata if ali ma yaf'alul hajj ghayra Allah tatufi fil bait. Kenan dan haka wannan ya nuna wannan wankan da ta yi ba na haila bane, dan inda na haila ne da hailar ta kare. To ya aka yi bayan ta yi wankan kuma wato manzon Allah ya hana ta yin wasu abubuwa, dawafi ya hana ta ko yace kar ta yi dawafi saboda tana da haila yanzu. Kenan shi kanshi hadisin ya nuna fatawar ta tashi inda kanshi aka dogara. Dan haka fatawa ta uku ita ma daga Imam Ahmad ibn Hanbal aka samu, kenan riwaya biki da kwaita Hanabila, shine cewa sun ce wankan nan mustahabbi ne in za ta yi wankan haila ko wankan biki ba dole bane. Kenan an so ne ta kwance gashin kanta amma dai ba dole bane. Dan haka wannan hadisin da muka karanta duka ya nuna cewa kawai mace idan za ta yi wankan haila ko wankan biki in ta ga dama ta kwance gashin kanta, in ta so ta canza ko sai ta canza wani kitso bayan ta yi wanka, in kuma ta ga dama ba to abinda kawai sunnar manzon Allah ta mata umarni shine ta ɗebo ruwa ga hannuwanta sau uku ta maka bisa kan nan, ta tabbatar da ruwa ya isa can karkashin gashin karkashin kitson, wannan ya wadace ta. Amma idan irin kitso ne na zamani wanda ma zai iya hana ruwa ya isa, to kaga wannan dole ta kwance shi ko? Akwai wanda suke zuwa su yi kitso da roba ko kitson roba, kawai sai ta sa robobi duka ta tsotsoke ko ina inda ko an zuba ruwan ba su zuwa, to wannan sai ta kwance shi. Allahu ta'ala a'lam. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la uhillu masjida li ha'id. Daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lalle ni ba ni halatta masallaci ga mace mai haila wala junubin ko wanda yake da janaba. Rahu Ahmad wa Sahu Ibn Khuzaima. Ya gabata cikin abubuwan da bai halatta ba ga mutumin da yake da janaba shine shiga masallaci dan ya zauna, amma in shiga ne dan ya wuce ko ya dauko wani abu ya halatta ko mai haila, ko mai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ta dauko mashi dan kyalle kuma tana da haila. Nawilini al-khumrata, sai ta ce ya ma'aikin Allah ina da haila. Sai ya ce inna haidataki laysat biyadiki, ai haila ki ba ga hannunki take ba, je ki dauko min. Dan haka ta je ta dauko. Kana wannan ya nuna ya halatta mai haila ko mai janaba ya shiga masallaci ya dauko wani abu ya dawo, ko kuma ya shiga masallaci ta waccan kohon ya huta wucewa ne kawai zai. Abinda bai halatta ba shine zama a cikin masallaci da sauran. Kana wannan shi ma yana cikin abubuwan da ba su halatta ba, kamar yanda hadisi ya gabata cewa bai halatta ba ya karanta Al-Qur'ani. Abu Dawud ya rawaito shi, Ibn Khuzaima ya inganta shi. Wa anha radiyallahu anha qalat, daga gareta yadan Allah ta tabbata a gareta tace kuntu na kasance أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إنا وانكا دني دم أيكين الله تيراد أمينشان الله ستبطأ أغريش أقوان ودايا تختلف أيدينا فيه من الجنابة أنو مسنا ساب أوا أتشكين قوانا من الجنابة نرغ جنابة متفق عليه وزاد ابن حبان ابن حبان يقارا وتلتقي أيدينا كما هنّا يمّ سنة حدوة وانا حديث يا كرانتر دمو كراتتوكا كمرحكا نفرقو ينا نونة چهوا واتو باب ليه متن يوانكا تارد ما تشي وانكان جانبا حرما يزمو واتو هننش يتقو هنن تهنن تتقو هننشكو باب ليه كاقادا غنان زنچان ورواليو الوالا يا زنچان ياتاشكو تند سنة وانكا كما هنّو سنة حدوة اندى تقو مچكا لي ينا والوالي الوالا داشيكا نند ياهو تو سياساكي الوالا اتا والوالي dan haka wannan ya nuna kenan babu laihi su yi wanka tare koda wato jikinsu ya taba na juna babu matsala daga cikin karatukan da ke da kai ya nuna halaccin wato miji yana iya ya ga al'auran matar shi ita ma ta gana shi kamar yanda wanda yake sananne cewa ayat Qur'ani ma ta yi nuni akan haka domin Allah ta'ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizun yana yaban mutanen kirki yace su ne waɗanda suke tsare al'auransu illa ala azwajihim sai dai akan matayensu nan ba su tsare take nan ko aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda daman makin su ya mallaka fa innahum tulalle su a wannan kotan ghairu malumin ba ababan zargi bane daga cikin karatukan dake da kai cikin wannan hadisin akwai nuna muna wato tattalin ruwa economy a wajen amfani da ruwa ko domin saboda in su bi za su zo su yi wanka da kwano daya kenan ya nuna ba za a yi bannan ruwa ba ko tsabanin wanga ya cika ya shiga ya zubdo wanga shi ma ya cika ya shiga ya zubdo kenan cikin hadisin akwai nuna yanda ake son a yi amfani da ruwa kadan a wajen wanka sannan cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagora mai karantar da al'umma yana da tawadu da kankan da kai da kuma kyautata mu'amala da iyalin shi har yakan iya zuwa tare da iyalin shi a shugaban daki a yi wanka tare baya da girman kai baya da jiji da kai baya da daukar kai domin wani katan yanzu ba zai iya haka ba yake kawai ni zan ta yi wanka tare da ita ba zai yi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lausasa mu'amalan shi da sanya farin ciki da zada kenan kamar yanda cikin hadisin akwai nuna muna wato kyautata mu'amala da iyali ina cikin kyautata mu'amala da iyali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka wa al'umma shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوا كمان جيغا بكينا باية تنكما وانكا تارد إيالي أساموك آتو مركي يا شغمو تاكو ياهو أبن هوايا تهجن واتو إند وسروا سيكي yaje tare da matar shi yaje gidir sintir wai suna shiga suna hutawa kamar kwadi ko agwagi yace a wai ai haka manzo Allah ya haka a ƙarya kake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida ne da shi da iyalin shi suka yi haka nan ko amma kai kaje can inda ƴan duniya suke taruwa gaba ɗaya kace ai matar kace wannan shiriri ta kai kuma ya nuna kai cikin maza kana cikin malan zuru wanda bai damu da matar shi ba bai dauke ta matsayin komai ba domin akwai mutanen da suke yin haka kama sa magana su ce sunna ce suke aikatawa a wannan sun sunna ce ba sunna bace ba dan haka ana son musulmi ya zama yana da kishi iyalin shi ba za ka tafi ba inda jama'a suke taruwa ko kuma mutun ya dauki matar shi yaje can wai wurin shakatawa ne dan haka shi wayayye mutun ne dan haka shakatawa ne ya tafi haka in ya tafi sai yaje inda gayyar jama'a suke matar shi za ta ɗebe hijabi bayan ta cabo kwalliya kuma a dora shullo tare da shi gaban mutane kai wani ma saboda galhotami ne salula zai ba wani yace a dora daukan su wai a ga yanda suke rayuwa su gwannan iya rayuwa ne dan haka bayan ya je wajen shakatawa kace wajen shakatawa idan keɓantaccen waje ne inda ku kadai za ku keɓanta da kai da iyalinka babu wanda ya haramta ma haka ba matsala amma akwai jama'a da yawa suna kai kawo in kai ka zo da matar ka shi ma wani ya zo ya tashi ga can kotu yana dan hararan ku yana kallon ku in kai ma ka zo ga kunan dukkan hadu kamar tumaki kamar dabbobi wannan ba tsari musulmi ba zai aikata haka ba musulmi yana da kishin iyalin shi musamman in ka karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai za ka tarda ba su yin irin wannan kwata-kwata wannan ba rayuwarsu ba ne ko kuma mutum ya je ya ba wani mutum wanda shi wanda zai ba wayan nan ba dan shi bane ba muharramin shi bane sai ya bashi cewa ya mai ya doke shi hoto bidiyo menene manuhanshi suke karantar da mutane su hawa gumin su suke ci su murmurar duniya suke dan kuna wato rayuwanku ba haramu bane duk abinda Allah bai haramta ma ba kai amma sai dai karka manta da kiyaye dokokin Allah cikin duk abinda zaka yi kuma babu ma buƙatar dauka hotuna irin wannan ababan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا أبو هريرة يدان الله تتبت أغريش يتي من زن الله تيرا دا أمين چن الله ستبت أغريش يتي إن تحت كل شعرة جنابة لليني أكالكشن كوانا قارا غاشي أكوي جنابة فغسل الشعرة كوانكي غاشي دكو وأنقل البشرة كما كسرك كيف هاتا rahu Abu Dawud wa Tirmidhi Abu Dawud da suka rawaito shi da Tirmidhi wa da'afa kuma sun su biyun duka sun yi hukunci cewa hadisin mai rauni ne to in kaza hadisi Tirmidhi ya ce yana da rauni to ka tabbatar da wannan hadisi lalle yana da rauni wa li Ahmad ana Aisha radiyallahu anha nahu kuma riwaya Ahmad daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta kwatankwacin shi amma ta wannan riwayar ta Ahmad wa fihi rawin majhulin cikin shi akwai wani marawaici wanda majhuli ne ba a san ko shi waye ba wannan hadizan guda biyu da majhuli da da'ifi duka in ka tattara su za ka ga sun nuna mana cewa janaba tana walwatsuwa cikin jiki tana fantsama to wannan ma'anar mai kyau ce ko da hadisin da hadisan da'ifi ne janaba watsuwa take a cikin gangar jiki ko ina tana shafar jiki saboda haka in ka bar wani wuri bai ruwa bai taba shi ba to ba ta banko ba janaba akwai ragowar shi yasa hadisin ya nuna kamar kalkashin kowane gashi ma akwai janaba to ba kowane gashi ba kalkashin kowane huda na gangar jiki akwai janaba don haka ana buƙatar musulmi shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wankan janaban shi ya karantar da game jiki da ruwa gaba ɗayan shi saboda sai lokacin nan ne ka fitar da wannan janaba sannan a cikin hadisi akwai karantar da mucewa da mutum zai yi wankan janaba sai ya raga wani bangare na jikin shi bai samu ruwa ba to wankan shi bai yi ba akwai tangarda ciki babu tayammum sai babu na taimama abinda ake nihi da at-tayammum a yare na larabci shine al-qasd nihi qala ash-sha'ir wa ma adri idha yammamtu ardan uridu al-khayra ayyuhuma yalini al-khayru alladhi ana abtaghihi am ash-sharru alladhi huwa yabtaghihi التيمم عيار الله ربشي معنى شنهي حكا شي تيمم إلى بيت فلان يعني هي جدا وانكي ننكو حكا شيني معنى شا أسلين ياري نالا ربشي نهي شيني التيمم وانا شائرين يتي وما أجري نيبان سنبا إذا يممت أرضا إدنا النهات وتكسا أريد الخير إنا نهن الهين ayyuhuma yalini wace kin biyan wanda nake biye da alkhairul ladhi ana abtaghihi shin alkhairin nan wanda ni nake nema am sharrul ladhi huwa yabtaghini koko sharrin nan wanda shi yake nema na kaga dai yace idan nan nufaci wata kasa ko idha yammamtu ardan shine mahallu shahid sannan haka qur'ani yayi amfani da kalmar at-tayammum da ma'anan shi na larabci ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha aga nan shi ma me ma'anan shi ma'anan shi na asalin larabci wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kar ku dora no har mummuna kuna ciyarwa daga cikin shi Allah yana zancan sadaka ko kuma zakka yace ku dora ba da kyautawa kar ya zaman to in zaka yi sadaka sai ka nahi mummuna cikin dukiyanka sai ka bada ka ce sadaka ko abin da yake jabu wanda kai da kanka in za a baka ba zaka karba ba sai dai in kana jin nauyin mutumin da ya baka ka amsa ka yi gaba ka yadda ko amma sai ka ba Allah ka ce wannan sadaka ce kai Allah ce kar ku dora nuhar mummuna kuna ciyarwa daga cikin shi wannan ma'anai ta taimama ko da aka sabakar da ayat taimama sahabbai sai iya larabci su ba a masu fasara an sabkar da aya sai dai a karanta masu ko an zo an karanta aya idan kuna da janaba ku nihi wuri wanda yake mai tsarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike wani sahabi shi ko ya aike shi zuwa wata bukata da ya aike shi sai janaba ta kama shi na tunana Ammar ne ko janaba ta kama Ammar kuma babu ruwan da zai yi wanka yawan kan janaba shi kuma ya ji an sabkar da aya da dumudumunta tana bayanin cewa sai ya zamanto shi yayi kokarin aiki da ita ko da ya tuno ga aya ta sabka kuma ba ruwa yana son yayi sallah kawai sai ya nihi wani waje ya burki dodoniya irin yanda dabbobi ke yi ko haka ya turmuza saboda shi haka ya fahimta fa tayammamu sa'idan tayyiba kawai ku nihi waje mai kyau bisa kasa to an ne sai ayi mi kaga ayar dai bata gayi ba ko Allahu akbar shi ma wannan hadisin yana nuna mana cewa ba a iya fahimtar Qur'ani sai an dawo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aka bar Qur'ani a zahirin shi na Larabci to abun habini yanzu duk inda as-salatu tazo kana damar ka tambaye dan kala kato shin as-salatu anan addu'a ake nihi ko as-salatu anan sallah ake ni in ka fassara nan da sallah can ka fassara da addu'a kai ƙarya sai kaga dalilin da ya bambance su domin saboda shi dai a yaren Larabci as-salatu ma'anan shi mi addu'a'u shine ma'anan shi wanda aka sani asali kamin ma zuwan musulunci ga waƙoƙi nan na sha'iran jahiliya duka sun ambaci kalmar as-salatu ciki kamin ma annabi ya zo duniya kenan wanda ya nuna dama a Larabci suna faɗin kalmar amma can in sun faɗe ta addu'a suke ni idza dabahu alaiha salla alaiha wa zamzama wani sha'iri yace salla alaiha wa zamzama yana zuwa wajen gwamkin shi yayi addu'a kuma yimi da ya gumza daga yayi wata kalmar wasu maganganu wanda ba a gano ko me yace wani kuma yace taqulu binti wa qad qarrabtu murtahilan ya rabbi jannibi abil awsaba wal waj'a yace alayki mithlu alladhi sallaiti faghtamu dhinawman fa inna li jambil mar'i mudtaji'a da sauransu da yawa sha'iri na Laraba yana da yawa wanda duka in sun fadi salla abinda suke nihi addu'a to sai Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ya Allah a fasara ta dan kala kato in kace ka masa addu'a sai mu ce ƙarya kake sai ka ga dalili in kace a kawai sai mu ce to min yarda nan ka masa addu'a wa salli alaihim ka masa addu'a ko to ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima nan fa kace nan ma addu'a ake nihi anan ma sallu alaihi addu'a ake nihi hafizu ala salawati wa salatu lustanan fa sai kace annan sallah ake nihi to me ya bambance su duka salatu salatu ne asalin su naka in kace ai a yaren ne Larabci a ce ƙarya kake yi shi a yaren Larabci duka ma'anan su addu'a sai in an dawo a yare na shari'a wanda kuma cikin littafin nan da kake faɗa da suke da kai wannan karatun sannan ake fassara as-salatu da ma'anan sallah ashe as-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a tana zuwa da ma'anan sallah in ta zo da asalin Larabci sai ta zo da ma'anan addu'a in ta zo da ma'anan shari'a sai ta zo da ma'anan to dan haka ita kalmar at-tayammum shi ma sai ya ga dalilin da yasa ya bambance wala tayammumul khabisa yace na abinda ake nihi sannan ya bambance da fatayamman musu idan tayyiba in dukan su nihi ne to shikenan nihi sai kamar misali yanzu da aka ce fatayamman musu idan tayyiba a kalakatance ya ake nihi Allah yace sai ku nihi waje mai kyau ku yi taimama mu masu aiki da hadisi mun san yanda ake nihi domin annabi ya faɗa mamu a hadisi ko kai kuma da baka aiki da hadisi fatayamman musu idan tayyiba mai ake ni sai kace ko ne waje mai kyau to mun ne waje mai kyau sai ayya in ka yi da sharhin to shine kala kata da ka ci an kunni waje mai kyau sai ku yi taimama sai mu ce to nan cikin bi akwai guda ko dai ka yarda kai dan kala kato ne da gaske domin nan ka ki bari annabi ya bayani kai kake yi in muka ni waje mai kyau sai mu yi ni ka ce sai ayi taimama kai ka faɗi wannan ba Qur'ani ba in kuma kace ba kai ka faɗi ba to da hadisi ne kake aiki ƙarya ce kake dan haka kalakatanci ba yayyuwa kace kawai kai da ciya dan kalakato ne dole sai ka gamsar da mutane kalakato shine daidai a'a sai dai ka gamsar da kato kamar yanda kai ma kato ne ka gamsu dan haka at-tayammum ana nihi a yaren Larabci a kuma yare na shari'ar musulunci me ake nihi da at-tayammum shine istilahi yare na shari'ar musulunci idan tace at-tayammum me ake nihi kenan wato isti'malu turab ko tay at-tayammum shine isti'malu turab ala al-wajh wal kaffayn bi sifatin makhsusatin yin amfani da kasa ga huska da tafuffukan hannu da wata sifa ke bantatta wace sifa ce ke bantatta bayyana har rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita wannan sifa ke bantatta manzon Allah ya bayani ta wannan shine taimama a yare na shari'ar musulunci to shi kuma duk in kaga kalma a cikin qur'ani akwai ka'ida ta malaman tafsiri suka ce al-asl abinda ke asali shine anna ma'anal ma'ana shar'i yuqaddamu ala ma'anal lughawi ana gabatar da ma'anar shari'a akan ma'anar lugha. Don haka duk in ga kalma ta zo cikin Qur'ani ka san tana da ma'ana ta lugha, tana da ma'ana ta shari'a. To wace ce gaba? Ta shari'a, domin Qur'ani bai zo don ya ma maganar yare ba, ya zo ne don ya ma maganar shari'a. Saboda haka asalin kalmar zaka dora ta bisa ma'auni na shari'a. Idan ta ki hawa sai ka sauko ka dawo da ita bisa kan mi, bisa kan ma'auni na lugha. Na'am. An Jabir bin Abdullahi kenan, annan malam ya kawo babi na taimama bayan ya gama bayanin tsarki na ruwa. Ko ai can tsarkin ruwa ne akai bayani, to yanzu kuma sai yazo bayani akan tsarki na ƙasa, saboda ya nuna rangwamen shari'ar musulunci da kuma saukin ta da tsarin ta. Mutum ya iya zuwa inda babu ruwan, to sai aka mai rangwame ya iya yin tsarki da ƙasa, shine abin da wannan babin zai faɗa muna. Kenan za mu tashi a hadisi na farko insha Allah ta'ala a cikin babin, idan Allah ta'ala ya samu na da rai a sati na gaba. Abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi, ba mu lada kurakurai. Allah ta'ala ya gafarta mu, ya nuna mun mujara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa alaikum assalam. Wannan ina ganin bayanin shi can baya, ko cewa makamacce idan ta zama na ɗaliba ce tana karantarwa ko tana koyan karatu, babu laifi ta yi karatu ko da tana da haila ko tana da jarrabawa da za ta yi ta Qur'ani, ko eh ba a eh shine nace idan ya zama macen tana da bukata, ita malama ce kuma makarantar ta cikin masallaci take, ta shiga ko ba za ta shiga ba? Za ta shiga. Sai dai kawai ta dauki mataki, kenan sai ta kalli illan da yasa aka hana mai haila shiga masallaci, sai ta yi kokarin kiyayewa. Na'am. Shi malamin malami ne, yana da janaba, kuma lokacin koyar da yaran shi makaranta yayi, kuma bai kawai sai ya maza ya wanka ko ya ka gani ya zo ya wanka. Na'am. Sai dai in akwai wata lalura wadda za ta hana shi wankan. Na'am. Na'am. Haka nan wasu suke cewa wajen tsarki, wajen kama ruwa ko dan tsahara suke cewa yi dogon tsarki, kamo tun daga wajen cibiyan shi zuwa gwiwai, duk abin da yake nan ya tabbatar da ya wanke. Idan mutum ya haka nan babu matsala, ya yi dogon tsarki ko kuma ya gajeren tsarki ya wanke kawai iya inda wurin ya taba, to shikenan ya gajeren tsarki ba lai. Tunda yanzu in ya zo wajen wankan ai zai sake dawowa ga wurin ko kenan, ko wanda ya cikin biyan nan babu laifi insha Allah ta'ala. Ya yi na'am antasini
na'am
su wannan ƴan ƙalaƙato ne insha Allah. Ai abinda ake nihi da ƴan ƙalaƙato, ba wai ana nihin ba su abinda suke cewa ƙawin da suke karanta ba na Qur'ani shine maganan ƙato, ba wannan zancen bane. Su ne suke mayar da martani, suna cewa mu ƙala Allah muke cewa, ku kuma kuna ce mama ƙala ƙato, to waye ƙata? Kenan su suke son su zagi Allah ku da wannan tambayar da suke yi. Sannan aka ce a ƙala ƙato, ai su ne, ba wai wanda mai cewa ba ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Su suna cewa kawai wasu ƙanti sun zo sun jera muku hadisai kuna faɗi. To amma me yasa suka karɓi sunan ƙala ƙato? Abin da yasa shine domin mutanen nan ba su yarda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sharhi ko bayanin Qur'ani, amma sun yarda duk wani ƙato ya aza kujira yayin sharhi, ko baka lura ba? Yanzu in mutum ya ja aya, yanzu dan ƙala ƙato yana iya jama aya yayin minti biyar yana fasaranta, to cikin minti biyar kin nan da kai kana tarjuma ayan nan, ai akwai bayanan da kawai kai ne ka kawo su. An ƙala ƙato ka taɓa ganin ƙala ƙatan da aka ja mai aya ya faɗi gundarin bakin kawai yayi gaba? Sai yayi mi wannan ƙarin bayanin da yake zancen waye? zancen shi ne, in shi ne tuwa shi kuma ƙato ne, in kuma ba zancen shi ba ne to shi ma haka ya jiyo daga wani wa, daga wani ƙato. Kenan yanzu shi ba ɗan ƙalallahu ba ne, ɗan ƙala ƙato ne, domin ba zai bari ba. Allah ta'ala ya saukar da wahayi ga wanda aka saukar ma danya ma al'umma bayani. Idan ya karɓi haka shi kenan ya bi tafarkin musulmai. Amma yanzu shi ƙur'anin nan ƙarya ne ya fahimce shi da iya gundarin baƙin larabci. Dole shi ma in ya zo wata aya yanzu kamar misalin wannan ayar da na karanto. In ka sa haɗu da ɗan ƙala ƙato ce mai kawai fasara ayar kake so. Wannan ayar da ta haɗa tsakanin ɗahara ta ƙasa da ɗahara ta ruwa. Ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum har zuwa ƙarshe. In ya fasara ma ayi kaga ya mana aikace kenan ya ne za a yi. Yanzu so ne nake in yi arwalla a ƙur'anance. Ai arwalla ta yi bayani ko? Za ka ji ya zo yana kwatanta maka. Yanzu wannan kwatanta man da zai yi za ka wanke fuska. Ya ce fuska daga ina zuwa ina. Wato ainihin daga nan zai kwatanta. To shi wannan iyakance fuskan da wannan bayanin da sharhin da zai yi ai magana ƙato ce. Ba magana Allah ba ce bai kawo. Sannan in ya kawo maka wato cikon ayi na cewa idan kuna da janaba yi ɗahara ku da zancen taimama yake ce to mi ake nihi da at-tayammum tana yiwa in yazo fasara ce ma fatayammum musa idan sai ku nihi waje mai kyau to mun ji mi ake nihi da anhi waje mai kyau sai ce ana nihin kai taimama to ya zan yi taimama kuma me yasa yanda bayanin da zai yi dole sai ka samu ba Qur'anin bane ya faɗi hakan. Akwai ɗan ƙala ƙato da na gani kwanan nan a kafofin sadarwa yana tattauna da shi da wani malami. Sai malamin ya ce mashi to ai Qur'ani ya ce ayi kiran sallah amma kuma babu inda aka faɗa ayi kiran sallan nan sai cikin hadisai. Sai shi ya ce a Qur'ani babu inda Qur'ani ya ce ayi kiran sallah. Sai ce aka ga yanan waje biyu da suratul Juma'a da suratul Ma'ida. Sai ya ce mashi karanto ashe wai rami ne ya mashi. Sai ya karanto ayan ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'ati da kuma fadin Allah ta'ala wa idza nadaitum ila salati takhazuha huzun wa la'iba. Sai ya ce fasaratu. Sai ya fasara ya ce ya ku wanda suka yi imani idan aka yi kiran sallah na ranar Juma'a. Sai yace to saura ɗayan yace wa idza nadaitum ila salla idan kuka yi kiran sallah kaga Allah yake bani labarin idan musulmi suka yi kiran sallah sai kafare su mai da abin izgini. Sai yace to matsalan ku dama ba ku san fasaran Qur'anin bane inji shi dan kalakata. To sai yace tsaya ka ji yanda fasara ayan nan take nan babu inda aka yi zancen wani kiran sallah wannan shirman ku ne can kuke yi. To aka ji fasaran dan kalakata sai yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati idan aka yi kira domin sallah nudiya aka yi kira lis-salati domin sallah sai yace abinda ayat take nihi kamar in lokacin sallah yayi wanga yace ma dan uwan shi wane je mu yi sallah shi ma wanga yace wane mu je mu yi sallah shine an yi kira domin sallah dan haka wazancin kiran sallah wa take ne. To yanzu shi wancan malamin abinda ya manci wannan bayanin da yayi ina ya samu shi kawai hai wannan malamin ɗayan sai ya dan duburburci haka ya dan yi kamar ya to amma inda a ce ya tsaya ya lura da kyau sai ya ga su ayoyin biyu wannan dan kalakatan sai da ya sharhi shi ma a kansu. To wannan sharhi ina ya samu shi ai da sai ka bar Qur'ani idza nudiya idan aka yi kira lis-salati domin sallah domin ji aka yi kira domin sallah sai a tsaida shi nan dan kalakato ga ya mamu me ake nihi da idan aka yi kira sallah domin sallah dole sai yayi bayani kuma duk bayanin da zai wallahi ba cikin Qur'ani yake ba kalakatanci duk sharhin da zai kalakatanci domin in yace kiran sallah ake nihi to dama nan ake sanya fadu in kuma yace a ana nihin wanga yace ma wanga lokacin sallah wanga mu ce wanga bayanin babu shi cikin Qur'ani. Wani annabi ya fassara ma ayi yace haka ake ni dole ka yarda kai dan kalakato ne domin wannan magana cewa wanga yace ma wanga shine kalakatan da ka kawo cikin Qur'ani. To dan haka kenan in an ce dan kalakato kai tsaye wannan ne ake ni kamar su ba su barin annabi yayi bayanin Qur'ani sai dai kattai su masu bayani kuma sai su gamsu da bayanin katakadibi yanda an kala kato zai sa al'umma gaba yana masa sharhi suna kada kai kamar kadangaro suna kana sun gamsu wai sun yarda kuma duk sharhin shi ne da labaran shi duk ayar da ya ja sai ya ga yi abin da yake so cikin ta kai yanzu kai Allah ya turo wakili ka ga ya mama abin da Allah yake nihi da maganar shi to Allah ya mamu tsari da kalakatanci wa alaikum assalam na farko dai abu biyu ne ka haɗe wajen wankan janaba mutum yana farawa da kama ruwa ne ko ai shine yake fara da shi dan in ya fara da wannan to yanzu sauran da zai biyo baya babu bukatar sai ya dawo ya ƙara taba al'aurar shi tunda ya riga ya wanke nan wurin tun farko kenan sauran yana iya yi har ya gama ba tare da ya ƙara taba gun al'aurar shi ba kuma hadisin da yace wanda yake wankan janaba idan ya taba al'aurar shi alwallan shi ta warware babu hadisi karara da yazo ya faɗi haka sai dai hadisin da muka karanta nan ba ko cikin littafin nan ai mun karanta sabanin malamai game da wai taba al'aura yana walwale alwalla ko ba walwale to akan wannan ne wanda suka je akan yana walwalewa kaga in ma akwai wanda suka ce ba walwalewa to su wajen su ko wankan janaban kazo kai babu wani walwale alwalla da zai akan wancan sabanin ne na'am wa alaikum assalam maganan gemu eh ba aske shi fasikanci a haddasa ne to ai malamai sun yi bayanin menene gemu ko sun ce menene ake ce magashin gemu sun ce gashin gemu yana da fadi yana da tsayi to gaba ɗaya fadin shi da tsayin shi an kace haddasa je gemu sun ce yana fara tun daga nan inda gashin kai yake tsayawa idan ya taho ya kewayo nan wurin sannan haka wajen tsayi tun daga nan wurin har zuwa nan karshen haba shine amma in ya hagu su wuya wannan ba gashin gemu bane in ya hagu sa wuya wannan shi ka aske na wannan wuya wannan ba gemu bane amma duk wanda ba bai hagu sa wuya ba gaba ɗaya sunan shi gemu akwai wanda yana ganin kamar shi bai aske gemu amma kuma ranar kiyama za a mai surprise sai ga an tada shi layin waɗanda domin iya nan wanda ke haba shi ya dauka gemi iya wanda ke bisa nan amma duka wanda ke nan ya kace da wanda ke nan wurin to wannan haba haka nan bane akwai malamin da ya wallafa littafi masu kutum akan gemi ko da kuma bayanin hukumce hukumcen gemi to a littafin nashi sai da ya fara gayin menene gemi kuma daga ina ne ake kira da suna gemi a shari'ance na'am a ina ga sunan littafin ban mance ba wujubu ifa'il lihiya aka yi samun suna wujubu ifa'il lihiya a dan karami ne littafin ba babba bane sosai yana rage na je mu tsawo wasu malamai suka yi wannan fatawan cewa akwai tsawon da in ya kai za a iya rage mai amma wannan tsawon da suke gayi anya kawai ya taba kaiwa haka nan kuma waɗanda suka ce ana kamawa a rage mai tsayi sun dogara ne akan fatawar Ibn Umar. Ibn Umar shi ne aka samu duk in yayi umara sai ya kama wato gashin geman shi abinda ya ƙasa ga kamu sai ya rage shi. To sai suka ce babu lahi idan ya yi tsawo ƙwarai mutum ya ɗan rage shi ƙasa. Ya da su ɗan gyaggyara shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba aske gashin geman shi ba ko kwara daya da shi ya tafi da haka in mutum zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba gashin geman shi ba ko kadan in kuma zai koyi da Ibn Umar to sai ya kama gashin geman shi abin da ya kasa sai ya dan rage in ya je umara shi ma sai su nemi wasu abubuwa su sassanya ku shi idan dai babu cutarwa gare shi babu laifi mutum ya jawo ai kawar mace ce ba ta da gashi ko ta shafa wani mai ko wani abu dan ya fito na kai to kaga in dai abin da ta shafa babu cutarwa a gangar jikinta kuma babu wata matsala da zai ja mata to babu laifi mutum ya yi haka nan gurin wa alaikum assalam na'am
sai wanda zai ara da wannan kibiya ko kuma
to mutum ne zai wankan janaba yana son yayi biyu yayi wankan dabi'a yayi wankan janaba in zai na iya farawa da wanda yake so in ya ga dama ya fara yin na janaba daga baya sai ya biyo baya da wancan kuma ya ga dama ya fara yin wannan dabi'a daga baya sai ya biyo da wankan janaba wannan duk wanda mutum ya fara da shi babu matsala eh duk wanda yayi babu lahiyahu tayi sallah in ya kiyaye na'am wa alaikum salam mutum ne ya wanka kuma janaba ta dawo mashi kinan shi ma akwai bukatar ya dawo wajen wanka ko eh sai ya sake koma wajen wanka wannan daidai yake da kace mutum ne ya alwala kuma sai ya saki tusa ko kuma ya kare kinan sai ya sake na'am to alhamdulillah zamu tsana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.